متشابه متشابه من جهة اللفظ فقط akwai ayoyin da a lafazin ne kawai aka samu rikicin a lafazin ne aka samu wato mutashabih din at-tashabuhun a cikin lafazi ne kawai to irin wannan rukunin ayoyin suna komawa ne zuwa ga al-alfazul mufrada kamar yanda kuma suna komawa zuwa ga jumlatul kalam min haythul ikhtisar أو البسط أو النظم إن كان معاملاً تآيون القرآن ظهر أكو إرم ودن نسك متشابهات اللفظ لفظ سنيك لأرو تروى أچان أنكاوس كذا كما رنكتو كسر النبي موسى عليه السلام إن كتفتكين سورة الأعراب كتفتكين سورة هود كتفتكين سورة طه ka tafi cikin suratul shu'ara to zaka dinga samun ainihin wato hatta masu kokarin haddar alqur'ani zaka ga yana daga cikin abin da ke dan rikirkice musu wani lokaci sai ga ka dauko lafazin da yazo a arab ka mayar da shi abin da yazo cikin suratul abin nan ya tuka bi kulli sahirin alim kaga ya tuka bi kulli saharin alim ka gani to akwai ire-iren waɗannan tashabuh din da ake samu a lafazin alqur'ani akwai kuma lokacin da zaka ga ma'anar ce take da at-tashabuh take da kamancece ne ko take da rikirkitarwa kamar yanda mun ba da misali jiya da maganar biyadihi uqdatun nikah wa ake nufi ko kuma da aka ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kaga kalmar al-qur'u tana daukar ma'anar jinin al'ada al-qur'u tana nufin ma'anar tsarki daga jinin al'ada to yanzu da Allah ta'ala ce wal mutallaqatu matan da aka sake su yatarabbasna za su yi zaman jira za su zaunar da kansu kafin su himmantu zuwa ga yin wani auren sai Allah ya ce talaqata qur'in sai sun yi qur'i uku jini uku kenan ko tsarki uku in ka ce sai sun yi jini uku ai za ta iya daukan haka sai ya zamana in an saki mace tai jinin farko tai na biyu na uku yana zuwa shikenan ta kubuce wa mijin da ya sake ta ba damar ya iya maida ita ma'ana damar da aka ba miji ne ya mayar da matarsa kafin ta gama idda to in ka ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in bi ma'ana al haid to kenan da tayi jinin al'ada na farko tayi tsarki mijinta yana da damar ya ce ya maida ita bai maida ita ba ta shiga tayi jinin al'ada na biyu shi ma yana da damar ya mayar da ita bai mayar da ita ba ta samu tsarki sai kuma a wata na gaba sai kuma jini na uku ya zo to jini na uku nan yana zuwa ba shi da ikon ya ce zai mayar da ita dan ta kubuce masa yanzu wasu malaman suka ce talaqata quru din nan tsarki uku ake nufi kenan in ka dauki kaulin malamai na biyu idan aka saki mace ta yi jinin farko ta yi tsarki ta yi jini na biyu ta yi tsarki to koda ta fara jini na uku mijinta yana da ikon ya maida ita har sai jinin ya dauke ta yi tsarki sannan ta kubuce masa kaga wannan shi ma akwai dan abin nan ta fuskar ma'ana wanda yake ba mai ilimi ba abin zai rikirkice shi zai rikirkice masa amma in ka samu mai ilimi sai ya warware maka ina fata an gane to akwai ire-iren waɗannan ayoyin wato akwai irin wannan kashin a cikin al-mutashabih sannan wani lokaci za ka ga at-tashabuh din a can an kawo bayanin a takaice a nan an kawo bayanin a shimfiɗe duk kuma kissa ɗaya ce a can kila an baka ita ne kamar a ce kanun labarai ba za ka ce to ya aka yi a nan aka ban a takaice a can kuma aka a an baka ai akwai kanun labarai duk sanda masu labarai za su ba da labari su ce ga kanun labaran sai a faɗi muhimman abubuwa guda uku ko huɗu ko biyar sannan sai kuma daga baya sai a ce to ga labaran dalla-dalla sai kuma a ɗauki kowane kan labari sai a yi maka bayani a kansa da haka wani lokaci za ka ga irin tashabuh din irin wannan ne. Wani lokaci kuma a wajen tsarin ne, a can an gabatar da abu kaza da farko, a nan kuma sai aka fara gabatar da abu kaza kafin abu kaza. Irin wannan bangaren akwai littattafai da yawa da aka wallafa da irin wannan at-tashabuh, wato mutashabih min jihatil alfas ko min jihatil lafzi. Akwai littafan da aka wallafa kamar al-lu'lu' wal marjan fi mutashabih al-Qur'an. Wannan littafin shi kuma ya maida hankali ne mai littafin akan irin wannan kamanceceniyar ko rikirkice wanda ake samu cikin wasu ayoyin al-Qur'ani. Akwai kuma mutashabih min jihatil ma'ana. Akwai kuma wani tashabuh din da ake samu shi kuma ta fuskar ma'ana ne. Wannan shi kuma yana da alaka bi awsafillahi ta'ala wa awsafil qiyama. Shi at-tashabuh wanda yake ta fuskar ma'ana shine kaman misali ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa. Ubangijin rahama ya daidaita al-arshi. Sanin hakikanin yanda ya daidaita din ba wanda ya sani. Yanzu wannan mutashabiha ce, ba wanda ya san yaya Allah ya daidaita al-arshi sai shi. Shi yasa an tambayi Imam Malik rahimahullahu ta'ala, aka ce masa ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa. Ubangijin rahama ya daidaita al-arshi, yaya ya daidaita? Imam Malik ya ce al-istiwa'u ma'lum wal-kayf majhul wal-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Imam Malik yake cewa daidaita sananniyar aba ce, sai dai shi daidaitar ubangijin kaifiyar ta ba wanda ya sani. Imani da ubangiji ya daidaita al-arshi wannan wajibi ne. Tambaya akan lalle sai an kwakulo maka yanda ya daidaita al-arshi wannan irin wannan tambayar bid'a ce. To kaga game da hakikanin sanin sufofin Allah, sai dai ka hakura da iya abinda ayoyi suka yi ma bayani, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maka bayani. Haka game da sufofin al-qiyama, ba yanda za ka yi ka iya gano hakikanin sufar al-qiyama, wannan sanin hakikanin sufar al-qiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai kuma mutashabih min jihatil lafzi wal ma'ana. Akwai ayoyin da suke mutashabihai ne ta fuskar lafazi da ma'anar gaba daya, to su ma sun kasu kashi-kashi. Ba na son mu ɗauke hankalinmu daga ainihin fassarar ayar mu shiga cikin abin da malamai suka nitsa, wanda shi ma ɓangarori ne, kowanne in an ɗauke shi zai ɗau lokaci ana yi. Abin da nake so in fito mana da shi shine ayoyin Al-Qur'ani iri uku ne mun ɗauki maganar Ragibul Asfahani. Kashin farko su ne ayoyin da suke muhkamat, ba ka buƙatar wani dogon tunani ko neman wata aya ta taimaka maka wajen gane ita wannan ayar muhkamat ɗin. Akwai ayoyin da suke mutashabihat. Mutashabihat ɗin kuwa ba wanda zai iya ma bayani ya warware ma wannan rikicin da ke cikin wannan aya sai Allah. Shi ne irin wanda muka ba da misali game da sufofin Allah. In ba Allah ba zai iya ma bayani yadda yake. Da aka ka karanta aya za ka ga aya an ce Allah yana da fuska. To amma fuska kawai kai dai yana da fuska. Tafiya da zurfin tunanin yaya fuskar Allah take, to wa zai iya ma wannan bayani? Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa yana da hannaye. Kar ka dinga kallon naka hannun, kawai Allah yana da hannu, yana da hannu. Yaya yake to yana kai ka iya ganewa? Ba wani malami da zai iya maka bayani daki-daki ya fito ma da hakikanin yanda hannun Allah yake. To yanzu wannan rikicin da shi za ka tafi har zuwa ga Allah, ba wanda zai iya maka bayani. To kaga akwai waɗanda suke irin wannan mutashabihi ɗin wanda ba wanda ya san hakikanin ma'anarsu sai Allah. Akwai kuma waɗanda Ar-Ragibul Asfahani ya kawo, suna da fitowa sarari ta wata fuska, suna da kuma ɗan rikirkitarwa ta wata fuska. Wannan shi kuma dangane da wanda ya karanta su kenan. Wani in ya karanta saboda yana da ilimi, ba sa rikirkitar da shi, yana gane ma'anarsu. Wani in ya karanta za su rikirkitar da shi, shine ya rikirkice ba su bane a rikirkice da ya nemi wanda ya fi shi sani sai ya wayar mata kai akan su. Kamar misali, Allah madaukakin sarki cikin suratu Al-An'am yace thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikina. amma a wani gurin sai Allah ya ce yauma idin yawaddul ladina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditha. Yanzu ka samu wasu sai su ce maka to wannan ayoyin ai ari kirkitar da mutane. Can Allah ta'ala ya ce thumma lam takum fitnatuhum barbab fitnasu illa an qalu ba yanda jaraba wanda aka yi musu kafirai kenan illa an qalu lam takum fitnatuhum jaraba wanda aka yi musu bata kasance ba illa an qalu face su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina. Wannan babbar jarabawa ce, sun yi shirka a nan duniya, sun yi kafirci a nan duniya, amma rantsuwa suke wa Allah cewa ba su shirka ba. Shine thumma lam takum fitnatuhum illa an qalu, babbar fitinar da suka samu har a lahira ƙarya suke wa Allah, wai suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikina, ya ubangiji mun rantse maka da Allah kuma kasance masu shirka ba. A wani gurin sai Allah ta'ala ya ce yauma idin yawaddul ladina kafaru, a wannan ranar kafirai za su, wato waɗanda suka kafirce wa Allah wa asawur rasula suka sabawa manzon Allah za su yi burin lautu sawabihimul ard, ina ma a mayar da su ƙasa. Wala yaktumuna Allah hadithan, ba su iya ɓoye wa Allah kowane irin zance suna gaya wa Allah. Yanzu a can sun ce wallahi ba su yi shirka ba, a nan kuma an ce wala yaktumuna Allah haditha, an ce can sun yi rantsuwa sun ce ba shirka suka yi ba, a nan kuma sun fito ɓaro-ɓaro sun ce sun yi kafirci, a ranar an ce ba sa iya ɓoye wa Allah magana. To yanzu kaga akwai can ga abin da aka ce, nan kuma ga abin da aka ce, ba shi da wani iskali a nan. Yanzu suna daga cikin mutashabihat waɗanda wasu ne ba su fahimce su ba, amma wasu suna da ilimi a kansu. Da kan ka samu malami wanda yake ar-rasikhuna fil ilmi, masu zuzzurfan ilimi, in ka same su ka ce to ga wasu ayoyi guda biyu ni ina ganin sun rikirkitar da ni, can an ce kafirai za su yi rantsuwa su ce ba su yi shirka ba, su ba shirka suka yi a duniya ba, nan kuma an ce yauma idin yawaddul ladina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditha, an ce ba sa koye wa Allah komai, to kuma gashi can sun yi rantsuwa sun koye wa Allah kenan. Sai a ce ai ita al-qiyama ahwali, yanayi ne. Yanzu ko a nan duniya wani lokaci karin farko an kama mai laifi yana cewa ba shi ne ba, a yi juyin duniya ya ce ba shi ba ne, amma aka je da shi wajen jami'an tsaro aka ɗan yi masa wasu ɗan dabaru irin na tsaro, aka ɗan ɗora shi a kan lilo, yana revealing secret ko baya yi? Yana yi. Sai ya confessing da kansa ya ce a tsaya tsaya gaskiya, sai ka ga kuma yana ta bayani dalla-dalla wanda da ya ki bayani. Ina fata an gane. Da aka dan sun yi rantsuwa a can sun ce ba su yi shirka ba, a nan kuma kila sun ga haza suka tabbatar da cewa sun yi shirka, menene ne rikici a ciki? Ina fata an gane. Da aka kaga kenan wani ne shi ya rikirkice game da waɗannan ayoyin, amma ka je ka samu ar-rasikhuna fil ilmi ba su rikirkice ba. Wannan misali ne guda ɗaya. Yanzu kamar inda Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna, kaga abin nan kiristoci za su iya riko da wannan aya a kan cewa gashi an ce Allah ta'ala ce inna nahnu nazzalna dhikra, ashe da suka ce Allah uku ne ba ƙarya suke ba, domin Allah ya ce inna mu nahnu mu, kaga Allah ya ce mu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna. Ina fata an gane. To kaga su a wajen su sai wannan ayar sai suka dauke ta tunda mutashabiha ce, Allah ya zama musu at-tashabuh inna nahnu. Duk da cewa an ka koma ka'idar larabci, su laraba suna da irin wannan kuma ko mu a nan ana mai mulki a yana irin wannan, ya ce mun yi kaza mun yi kaza, in ka duba sai ka ga yana mun yi kaza shi ne ya, amma yana mun yi kaza al-mu'azzimu nafsahu kenan. To amma inda matsalar take, ai Allah ta'ala ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha, sun ce Allah uku ne, to kuma in wancan inna nahnu yana nufin allolin suna da yawa ba guda ɗaya bane, to ya Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha, da ma ansa ya ce wa ilahukum ilahu wahid, kaga in sun kawo wancan sun samu rikici saboda wancan ayar, to kuma akwai warwara da aka samu daga wannan, kamar fadin Allah ta'ala da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, amma a wani gurin sai Allah ta'ala ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, a ayar farko an ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiryar da mutane, a aya ta biyu aka ce lalle kana shiryar da mutane zuwa tafarki bane da ci, aya farko ta ce lalle kai ba kai kake shiryar da mutane ba, Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama shi ya fi sanin shiryayyu. A cikin wannan ayar kuma sai Allah ta'ala ce wa innaka lalle haqiqa kai la tahdi ila siratin mustaqim, lalle kana shiryar da mutane zuwa tafarki madaidaici. To kanzu kaga wanda ya karanta waɗannan zai iya rikirkicewa, shi ne ya rikirkice ba ayoyin bane a rikirkice, shi ya rikirkice suna da tashabu, amma in ya koma wajen ar-rasikhuna fil ilmi sai su warware masa, sai to ai ita shiriya iri biyu ce, shiriya iri biyu ce. Akwai wato hidayatul abin nan at-tawfiq, akwai kuma hidayatul dilala wal irshad, akwai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mallaka a cikin shiriyar, akwai shiriyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai mallaka ta, Allah kadai ne yake mallaka ta. Shiriyar da Allah ta'ala ya tabbatar cewa Annabi yana mallaka ta, da sauran annabawa duk suna mallakar ta, kai har da sauran masu wa'azi duk suna mallakar irin wannan shiriyar, shine irin wannan karantawa da muke a karanta aya, ayi bayani, ayi fito da matsalolin daki daki kowa ya gane. Wannan shiriyar da mutane su fuskanci ina gabas take, wannan shiriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ita. Amma bayan mutane sun gane ga gabas din, su bi gabas din kuma, to wannan kuma shiriya ce da Allah ne yake yi wa mutum, ita ce bi gabas din kuma mutum ya bi gabas. Kun fahimta? To a irin waɗannan abubuwan za ka ga, kaga kenan maganar Ragibul Asfahani rahimahullah da yake cewa ayoyin Al-Qur'ani sun kasu kashi uku. Maganarsa tana da wajahi, tana da fuska. Akwai ayoyin da suke muhkamat, kamar maganar da halal da haram, kamar yadda malam ya karanta mana wasu daga cikin fassarorin salaf, ne ake nufi da al-muhkama, al-muhkamat shine abin da ya shafi halal da haram. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na shida, hadisin An-Nu'man ibn Bashir cikin arba'un an-nawawi, Annabi ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sai ce wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna min kathirun minan nas. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce halal a fili take, ba boye take ba, in halal ce a fili take. Wa innal harama bayyinun ahallallahu albay'a wa harrama ar-riba, ciniki halal ne, riba fa haram ce, haram ma a fili take. Mutum ya samu an sha an yi buɗe baki, ya samu Pepsi ko Mirinda ko Coke ko Pop Cola, ko ya samu soɓarodansa ko wani abu ya sha, halal ya sha. Amma mutum ya ɗauki barasa ya sha, kaga haram ne. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. To maganar Ragibul Asfahani za ta shigo, sai Annabi ya ce wa bainahuma umurun mushtabihat, sai dai tsakanin halal da haram ana samun wasu al'amura masu rikirkitarwa. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, da yawa daga mutane ba sa iya fita, ba sa iya warware wannan abubuwan masu rikirkitarwa. Kaga wato la ya'lamuhunna kathirun minan nas kenan, qalilun minan nas su sun sani. Bari in baka misalin shubha, ka gane abinda ake nufi ne rikici. Yanzu dan farauta, in ka koma ka mu'amalanci ayoyin Al-Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai farauta a addini. Sannan akan ba wa kare horo ya dinga kamo, ya dinga farauta da shi. Da haka mutum ya ba wa karansa wato horo, daga nan wajen masallaci murtala sai ya hangi barewa, shi yana daidai nan, sai ya ce wa karansa bismillah kamo min ita, sai karen ya fitar da gudu. Ka san gudun kare da shi na mai dan farauta ba zai zama iri ɗaya ba, da haka shi karen ya bi ta, shi kuma mai karen ya bi shi daga baya. Bayan an je can bayan masallacin murtala, mai karen yana zuwa, sai ya tarar da wannan dabbar da ya cuna wa karensa, ga ta nan an kama ta ta mutu, amma karnuka guda biyu ya tarar a gurin, nasa karen da kuma wani kare guda ɗaya, wanne ne ya kashe ta? Wane karen ne ya kashe? Ga karnuka guda biyu, shi dai nasa, in nasa ne ya kashe, inna da ya ji ya tarar da karensa ne kadai akan ta ya kashe ta. Innal halala bayyinun, halal a bayyane take, sai
dauki wannan dabbar ya ci domin kashewar da karen yayi shine yankan domin ai yayi bismillah lokacin da ya tura shi ina fata an gane daidai yake daga kwantar da dabba kai bismillah ka yanka amma inda mishkilar ta shigo yana zuwa sai tarar da karnuka guda biyu shi kam ya ambaci Allah a nasa shi kan wancan karen bai sani ba ko karen wani dan dabbar ne ma bai sani ba kawai ya tarar da karnuka guda biyu to yanzu anan a ka'idar musulunci ba zai ci ba domin an samu shubha ya kama karansa zai taho ya ce to wannan dabbar gaskiya tunda an samu ba zai ci ba kaga shi yayi bai san wani kare ne ya kashe ba ko ya kamo karansa zai taho sai wani mutum a gefen akan bishiya sai ya ce malam karanka ne ya kashe ta ina ga gabana duk ina kan bishiya ne ina kallon abin da ake sai da ya kashe ta tsafsan nan wannan karan da daga baya ya zo la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga mutane ba su sani ba qalilun minan nas sun sani ke ko kun fahimta dan haka a waɗannan ayoyin kaga ke larrajibul asfahani da yake cewa akwai mutashabihat min wajhin a muhkamat min wajhin da aka ayoyin alqur'ani kenan sun kasu kashi uku mun dauki maganar rajibul asfahani da wayancan wayanda bamu da abin nan akan su tun jiya mun yi magana akan su da kuma wayanda suke da rikicin to su wayanda suke da rikicin ne suka kasu kashi biyu akwai wanda ba wanda ya san su sai Allah akwai kuma wanda wasu sun sani sai dai wasu ne ba su sani ba abu na gaba da nake so mu sake fito mana da shi a ƙarƙashin waɗannan ayoyin ko wannan aya da muka karanta jiya Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa su waɗannan ayoyin muhkamat su ne asalin alqur'ani kuma su suka fi yawa ana iya samun ƴan wasu ayoyi kaɗan ba masu yawa ba wanda suke da ɗan rikirkitarwa ma'anarsu suna iya ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya amma su ne ƴan kaɗan masu yawan su ne masu ɗaukar ma'ana falan ɗaya to sai Allah ta'ala ya bamu cewa duk sanda muka ci karo da waɗannan masu ɗan ma'ana fiye da ɗayan to mu ɗauko su mu kawo su wajen masu ɗaukar ma'ana ɗaya don su gaya mana me Allah ta'ala yake nufi ko to sai ya ce fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min wabtigha alfitna wabtigha ta'wili amma game da waɗanda a cikin zuciyarsu akwai zai karkata zuciyarsu ta karkace ta sauɗe daga kan tafarkin daidai fayattabi'una ma tashabaha min to sune wanda ko da yaushe suna kokarin kafa hujja da ayar da take ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya bari mu ba mu misali duk wata ƙungiya ta ɓata da take jinginuwa zuwa ga musulunci tana yin hujja ne da aya mutashabiha in ka ɗauko tun daga ƙungiyoyin farko ɗauko khawarij ƙungiyoyin khawarijawa su ma suna yin hujja ne da ayoyi mutashabihat in ka ɗauki ƙungiyar shi'a suna yin hujja ne da ayoyi mutashabihat me yasa wai ba sa ɗaukan aya muhkama mai ɗaukan ma'ana ɗaya tak ta goyi bayan ra'ayinsu sai dai su duba wata aya mai harshen damo sai su zo su buya a bayanta tana ta wata fuskar za ka tana tare da su ta wata fuskar ba ta tare da su sai su zo su jingina da ita haka in ka ɗauki mu'tazila haka in ka ɗauki jahamiyya haka in ka ɗauki ƙadariyya in ka ɗauki murji'a waɗannan duk ƙungiyoyi ne na ɓata kuma dukkaninsu suna yin hujja ne da ayoyin alƙur'ani to banda su ma har da kiristoci yanzu hatta dalilin saukar wannan sura ai mun tattauna a farko mun ce zuwan wafudu nasara najran wato wasu tawaga daga cikin kiristocin najran ɗan ƙasar yaman su ne suka zo tattaunawa da annabi sallallahu alaihi wasallam domin suna da hujjar cewa isa ɗan allah ne saboda allah ta'ala ya ce wa ruhun min to ya kuma suka ji annabi yana faɗin wata magana cewa isa ba ɗan allah ba ne kaga su wanda ya ɗauke su wa ruhun min ruhi ne minhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu su ma sai suka makale a jikin wata min kamar yanda ka san ƴan shi'a sun makale a jikin min din nan saboda min din nan a larabci tana ɗaukar ma'ana ta fi guda goma da suka zo wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran adima. Mai hukunci ce gaba ɗaya sahabbai ake nufi, sai suka ce a min din nan ai tana nufin wasu daga cikin sahabbai, ba duka aka gafarta ba. Me ya hujja suka ce min, kaga min din nan ita ma ta kawo kura, ta haifar da matsala, saboda min din tana daukar ma'anoni da yawa da Larabci, ga wasu ma'anoni kamar guda 11 da min take dauka. Dan kasancewa da Allah ya ce minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat, lalle akwai mutashabihat din kuma. Fa ammal ladina fi qulubihim maradun, fa ammal ladina kai fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu, duk wanda suke zuciyar su karkatacciya ce ba gaskiya suke nufi ba, to suna bibiyar ma tashabaha ayoyi ko lafuzza ko kalmomin da suke daukan ma'anoni da yawa, kamar yanda kiristoci suka dauke kalmar min tana da ma'anoni guda 10, amma maimakon su ce to da Allah ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhu minhu, wannan min din wacce Allah yake nufi cikin min guda 10 da ake da su, sai ya ce ku koma cikin ayoyi muhkamat za su gaya muku wacce min Allah yake nufi a cikin wadannan. Me yasa ku kuka zabi wanda sai daidai da san zuciya ku, saboda kuna so ku allantar da Annabi Isa, shi sai kuka dauke min at-tabi'iyya, cewa Isa wani bangare ne na Allah, saboda min tana daukan bangare. Daga cikin ma'anonin min akwai ibtida'ul gaya, min da Larabci tana daukan ibtida'ul gaya, farkon fara abu. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu, kaga subhanalladhi asra bi 'abdihi subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram, kaga min ibtida'ul gaya ce, daga wannan min din ma'anata ibtida'ul gaya. Akwai kuma min at-tabi'idiyya, tana nufin ba duka ba wani sashi wani bangare. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah, duk manzannin Allah ne Allah ya yi magana da su kai tsaye, sai ya ce minhum, daga cikinsu man kallama Allah, ko wanda ya zance da Allah shi da shi ba tare da wasila ba. Kaga wannan min ce tabi'idiyya. Akwai min da take zuwa li bayanin jins, dan ta yi bayanin jinsin wani abu cikin abubuwa da yawa, kamar fadin Allah yuhallawna fiya min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiya harir, kamar fajtanibur rijsa min al-awthan wajtanibu qawla az-zur, da Allah ya ce fajtanibur rijsa, kaga ar-rijsa abubuwa ne da yawa, sai aka ce min al-awthan, daga cikin rijis din jinsin al-awthan gumaka, wajtanibu qawla az-zur, kaga min ce amma li bayanin jins. Ta hudu, akwai inda min take zuwa da ma'anar mujawara, tana zuwa ga ta min ce amma bi ma'ana an, kamar fadin Allah ta'ala fawailul lilqasiyati qulubuhum, sai ce mai min zikrillah, kaga min din nan an ne, fawailul lilqasiyati qulubuhum, bone ya tabbata lilqasiyati qulubuhum, ga wayanda zukatansu zuciyoyinsu suka kekashe suka bushe, sai ce min zikrillah, ai an min din nan bi ma'ana an, gabarin tuna Allah ko ambatan Allah, kaga ta min ce amma bi ma'ana an. Daga ciki akwai inda min take zuwa da ma'anar fi, min ce amma ma'anar tafi, kamar inda Allah ta'ala ce aruni madha khalaqu min al-ard am lahum shirkun fi samawat, aruni madha khalaqu, sai ce min al-ard ay fil ard, amma sai aka kawo min, kaga kenan min tana zuwa da ma'anar fi, kamar yanda min take zuwa da ma'anan an, min tana zuwa da ma'anar at-ta'lil, dalilin yin abu, kamar inda Allah ta'ala yake cewa farrat min kaswara, farrat ka'annahum humurun mustanfira, farrat min qaswara sai Allah ya ce ka annahum kai ka ce su kafirin ka gansu ran tashi alkiyama Allah ta'ala ya ce ka annahum humurun ka ce jakuna ne mustamfira ko mustamfara waɗanda aka kado su aka koro su farrat min qaswara waɗanda zaki suka gani suka fita da gudu kaga sai Allah ya ce farrat min qaswara ay min ajali qaswara ke kaga gata mince amma bi ma'anar ta'lil akwai kuma min da take zuwa da ma'anar badal kaman yanda az-zamakhshari da ibnu malik da ibnu hisham suka ce kamar araditum bil hayati dunya min al-akhirah araditum bil hayati dunya sai aka ce min al-akhirah ai badala akhira amma sai aka sa min yanzu kenan kun yadda da rayuwar duniya a madadin lahira kaga sai min ta zo bi ma'anar badal sannan ma'anar min ta takwas tana zuwa da ma'anar ala min ci amma ma'anar ta ala wa nasarnahum min alqaumin ladina kadzabu bi ayatin wa nasarnahum min kaga min ai wa nasarnahum ala alqaumin ladina kadzabu bi ayatin amma sai aka kawo min tana da ma'anar ala min tana zuwa da ma'anar ba gata min ce ka gani amma a daidai wannan wurin da ka ganta ba min ba tana daukan irin min da muka karanta a baya ba tana daukan ma'anar ba kamar fadin Allah ta'ala yanzuruna min tarfin khafi yanzuruna min tarfin khafi kaga min ai bi tarfin khafi amma sai aka ce min tarfin khafi nabiyin karshe wato min tana zuwa da ma'anar inda gata min ce amma ma'anar ta inda kamar fadin Allah ta'ala innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a kaga min Allah ay inda Allah shay'a amma sai aka kawo min ina fata an gane to wannan wurare guda kusan guda goma tana zuwa ma litawkid tana zuwa litawkid to abin da yasa na kawo mana wannan diddan mu sake gane ma'anar da Allah ta'ala yake nufi cewa a cikin ayoyin alqur'ani akwai mutashabihat kuma waɗanda a cikin zuciyarsu akwai karkata to suna bin ma tashabaha minhu ayar da take da rikirkicewa shi yasa na ga ma kamar shi'a za ka suna kafa hujja da mutashabihul qur'ani kai har a yau irin ƴan haƙiƙa ƴan faira duk za ka ga hujjojinsu koda ka samu masu ilimin cikinsu suna kafa hujja da wasu ayoyi cikin alqur'ani to in Allah ya yarda irin su ƴan kalakato din nan ƴan qur'aniyun fa bi ayyi hadithin ba'da hu yu'minuna sun ce gaba ɗaya ba maganar hadisi kawai sai dai qur'ani zalla ƴan qur'ani zalla su ma duk wannan shubuhar ce take daukar su in ba da haka me faɗin me hikimar Allah ta me hikimar faɗin Allah wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa dhikr ko wa abna waz zubur bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin nasi ma nuzila ilayhim litubayyana me hikimar saukar da alqur'ani suna nufin kawai a dinga karanta shi kar a karanta amma fa shi ya zaunar da mutane yana karanta musu yana fassara musu yana bayani shi bayanin sa ya halatta bayanin manzon Allah ne bai halatta na fata an gane to duk wata kungiyar bata inda tana jinginuwa zuwa ga addini to in Allah da wannan ayar za ta zama maka wani mudubi zaka harbo jirgin wannan kungiyar ko wannan dariƙar ko wannan mazhabar ta bata ko wannan aqida a ƙarƙashin fa amman ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min hubtida alfitna wa ibtida'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san ta'wilin alqur'ani sai Allah anan alqurra sun yi sabani akan a ina za a yi waqafi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ko kuma wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm malamai su kansu qurra sun yi sabani anan ibnu jarir imamul mufassirin ya tafi akan kaulin cewa za a yi waqafi ala qaulihi
wato za a yi wakafi ne akan wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah, sai kuma mutum ya tashi da warasikuna fil ilmi, kamar yanda Allah ya ja mana karatu. Da yawa daga cikin malaman tafsiri kuma sun mara masa baya ko sun tafi akan wannan fahimtar tasa cewa in mai karatu yazo karanta wannan gabar wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, anan mutum zai wukafi. Sannan sai kuma ya tashi warasikuna fil ilmi yaqulun, sai ya ci gaba. Suka ce wasu daga cikin malamai kuma, in ka ce warasikuna fil ilm, in ka raba tsakanin wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah, to zai mayar da kai zuwa ga tawilin mutashabihat, waɗanda ba wanda ya san ma'anar su sai Allah. Su kansu arrasikhuna fil ilmi yaquluna, cewa suke amanna bihi kullun min indi rabbina. Sai malam Ibn Kathir ya kawo mana hadisin Ibn Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abdullahi dan Abbas addu'a, yace Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Lokacin da Abdullahi dan Abbas ya kwana a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana, domin akwai wato khala ɗinsa Maimuna, ƴar uwar mahaifiyarsa, dama yana da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma yana da dangantaka da Maimunatu bintul Harith. Da aka yaje ya kwana a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan shiga bayi haka kafin ya fito. Abdullahi dan Abbas sai ya fahimci ka'idar Annabi, in ya fito alwala yake, kawai sai je nemo ruwan alwala sai aje. Annabi yana zuwa sai ya ga an aje mar ruwan alwala, abin ya kaitar da shi cewa ya aje ruwan alwala, aka ce Abdullahi dan Abbas sai kai, amma wannan in yana da fiqh, yana da fahimta, har ya gane cewa ya kamata ya debo ruwan alwala ya aje mun, yace Allahumma faqihhu fid din. Annabi ya ji daɗi ya ce, ya Allah ka fahimtar da shi addini, wa allimhu tawil, ka sanar da shi tawil. Shi yasa wa min al-ulama man fassala fi hadha al-maqam wa qala at-tawil, a cikin malamai akwai wanda suka ce at-tawil wa yuradu bihi fil qur'an ma'anayat, in dai tawil yazo a cikin al-qur'ani to yana daukan ma'anoni guda biyu. Daya daga ciki at-tawil bi ma'ana haqiqatu shay, yana nufin haqiqanin abu, wa ma yaqulu amruhu ilayhi, da abinda al'amarin wannan abin yake komawa zuwa gare shi. Kamar fadin Allah ta'ala, wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl, da kuma fadin Allah ta'ala, hal yanzuruna illa ta'wila yawma yati ta'wilu, ma'ana haqiqanin abu shi ake nufi da ta'wil. Kenan can da aka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, kenan wa ma ya'lamu haqiqatahu illa Allah, haqiqanin sanin ma'anar wannan ayar mutashabiha, mutashabiha sai Allah. Ai haqiqatu ma akhbaru bihi min amri al-ma'ad, idan kuma aka ce fa in urida bi ta'wil hadha fal waqfu ala al-jalala, in an ce sanin haqiqanin ma'anar al-Qur'ani ko aya mutashabiha sai Allah ake nufi, to nan ya nuna dole ne ai waqafi akan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, sai a tsaya adidi nan gurin. Wa yakunu qawluhu, sai zamanto in an yi haka, li anna haqa'iqal umur, domin haqiqanin al'amura wa kunha da yanda suke, la ya'lamuhu alal jaliya, ba wanda zai iya ma bayanin yanda al'amari yake a bayyane illa Allah sai Allah. To in haka ne, sai mu tsaya a waqafin wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Wa yakunu wa qawluhu warasikhuna, sai zama qawluhu warasikhuna, shi kuma sai zama wata magana ce, mubtada ne, wata sabuwar jumla ce. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, magana ta cika. Warasikhuna wata magana ce daban kuma. An ce lokaci ya ƙure, a yi haƙuri maka daddale nan, ƙila karatun zai ware ya ci gaba da tafiya. Abinda ya sa na damu da mu tsaya a wannan ayar, gaskiyar magana, wato duk wanda ya shiryu gane wannan ayar da ya sa ya shiryu, duk wanda kaga ya zane ya kama wani tafarki na ɓata, wallahi fahimtar wato ma'aunin wannan ayar ne bai yi ba, ya sa ya zama ko ɗan ƙur'ani ko ɗan shi'a ko ba mu'uta zane ko ba khawarije ko ɗan faira ko waye, ko ma duk wata ƙungiya wanda za ka ganta ta ɓata, to wannan ayar ce gabatta ta biyo ta zama da mutum to shi sa nake sa in muka fahimce ta da kyau insha Allah za ta zama da madubi a cikin mu'amalantar ayoyin alqur'ani insha Allah ta'ala sai mu tsaya daidai wannan za mu tashi war rasikhuna fil ilmi din abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu dada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.